sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Gwamnatin mulkin soji ta Burkina Faso ta dakatar da ɗaya daga cikin mashahuran gidajen rediyon ƙasar bayan da ya watsa wata hira da ake ganin tamkar cin fuska ne ga shugabannin sabuwar gwamnatin mulkin soji ta Niger. An dakatar da gidan rediyon Omega nan take har sai illa masha Allahu, a cewar kwamishinan sadarwa Jean Remtalba Emmanuel. A cikin wata sanarwa ya ce an ɗauki matakin ne domin kariyar mutuncin ƙasar. Gidan rediyon ya watsa wata tattaunawa da Usman Abdul Mumuni, kakakin wata sabuwar kungiya da aka kafa mai fafutukar dawowar shugaba Muhammad Bazoum kan mulki. Sanarwar ta ce kalaman na Abdul Mumuni na cin zarafi ne da ke kira zuwa ga tashin hankali da yaki kan yancin jama'ar ƙasar Niger da kuma neman dawowa da Bazoum kan mulki ko ta halin kaka. To sai dai a jiya Juma'a gidan rediyon ya ce zai bi duk hanyoyin da suka dace domin kalubalantar matakin na dakatar da su, matakin da ya ce sun saba wa doka da yancin bayyana ra'ayi da kuma yancin aikin jarida. Kasar Bangladesh na samun karuwar adadin waɗanda ke mutuwa da kuma kamuwa da cutar mummunan zazzabin cizon sauro, yayin da mutane sama da 360 suka mutu a wannan shekarar. Haka kuma an sami karuwar kamuwa da cutar da sauro ke yadawa. Masana sun ce watan Agusta na iya zama mafi muni saboda yawan ruwan sama, lokacin da kuma sauro ya fi yawan hayayyafa a cikin ruwa maras kyau da suke kwantawa a kusa da inda mutane ke rayuwa. Hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon ɓarkewar cutar a Bangladesh ya kai 364, yayin da mutane 78,028 kuma suka kamu da cutar tun daga watan Janairun wannan shekara. Gwamnati ta tura kotunan tafi da gidanka domin sanya ido kan duk wani nau'i na kare doka, tare da samar da ƙarin gadajen asibiti domin kula da mutane. Sai dai mazauna yankin da dama sun ce matakin da gwamnati ta ɗauka bai wadatar ba. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An jiyo ƙarar fashewar abubuwa da dama a faɗin birnin Kyiv da safiyar jiya Juma'a. Tun da farko magajin garin Vitali Klitschko ya buƙaci mazauna yankin da su shige matsugunan kariya daga hare-hare ta sama, kuma jami'an Ukraine sun ba da gargaɗin kawo hari ta sama a duk faɗin ƙasar. Sojojin Ukraine sun harbo wani makami mai linzami a kusa da wani asibitin yara na birnin a jiya Juma'a. Karikicin makami mai linzamin sun fada kusa da asibitin, to amma ba a sami rahoton raunata wani ba. A halin da ake ciki an rufe sararin samaniyar filayen jiragen sama guda biyu na Rasha da ke Bunukbo da Kalugo na wani ɗan lokaci a jiya Juma'a saboda zirga-zirgar jirage maras matuƙa. To sai dai kuma tuni da aka sake buɗe filayen. A cikin rahoton ta na leƙin asiri na yau da kullum game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce akwai yiwuwar gaske cewa wani adadin masu ba da shawara ga rukunin Wagner za su halarci sa'ad da sojojin Belarus ke gudanar da atisaye a yankin Grodno na arewa maso yammacin Belarus kusa da iyakokin Poland da Lithuania. A jiya Juma'a babban lauyan Amurka Merrick Garland ya ba da sanarwar naɗa David West, lauyan Delaware na Amurka da ke jagorantar binciken ɗan shugaban ƙasar Joe Biden wato Hunter Biden a matsayin lauya na musamman kan shari'ar. Sanarwar ta bazata ta zo ne yayin da jiya Juma'a masu gabatar da ƙara suka bayyana a gaban kotu cewa an kai ƙarshe da tattaunawar da ake yi da lauyoyin da ke kare Biden, kuma shari'ar na tafiya kamar yadda ya kamata. Waze, wanda Trump ya nada yana binciken harkokin kasuwancin kasashen waje na Hunter Biden tun daga shekara ta 2019. Gwamnatin Biden ta ci gaba da aiki da shi domin ci gaba da gudanar da binciken.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro. Da a yau za mu duba irin matsalolin lambar da kungiyar ECOWAS ke fuskanta akan irin matakan da take dauka akan kasar Niger yau bayan juyin mulkin sojoji. To madalla, wasu gungun 'yan boko a Nigeria da suka haɗar da ƙwararru daga ɓangarorin rayuwa daban-daban sun aikewa shugaban kungiyar ECOWAS wata buɗaɗɗiyar wasiƙa akan matsalar ƙasar Niger. Waɗanda suka sa hannu a wannan wasiƙa akwai babban lauya AB Mahmud, ƙwararre kan demokradiyya Farfesa Jibrin Ibrahim, tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Martin Luther Agwai, babban masani a harkokin kimiyyar ɗan adam kuma babban malami a jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke Sokoto Farfesa Muhammad Kuna, masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, jagororin wasu cibiyoyin fararen hula Dr. Kole Shetima da Dr. Hussaini Abdu, shugaban cibiyar bincike kan raya arewa Dr. Usman Bugaje. Sauran su ne babban ɗan jarida Kabiru Yusuf, Maryam Uwais, Muftahu Baba Ahmed da Dr. Yahaya Hashim. Wasiƙar da waɗannan hamshaƙai suka aikewa shugaban ƙungiyar ECOWAS kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, na tsokaci ne da kuma nuna damuwa akan halin da ake ciki a ƙasar Niger da kuma irin matakan da ƙungiyar ECOWAS ɗin ke son ɗauka. Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant na ɗaya daga cikin waɗanda suka sanya hannu a wannan wasiƙa, ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
A yi ƙoƙari muradin mu na ƙasa wato na Najeriya da kuma muradin ƙungiyar raya tattalin arzikin yankin Afirka ta Yamma ya zama sunzo ɗaya. Ma'ana yana iya kasancewa muradin mu a matsayin mu na ƙasa akwai bai zai samu bambanci da muradin da ita ƙungiyar ECOWAS take da shi. To duk lokacin da aka samu haka, dole ne a yi ƙoƙarin daidaita shi muradin. A ƙarƙashin wannan sai muka jaddada goyon bayan mu ga yunkurin da ita ƙungiyar ECOWAS ta yi, muka kuma jaddada goyon bayan mu da matakan da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu yake ƙoƙarin ɗaukawa. Sannan muka jaddada goyon bayan mu na cewa hanya guda tilo wadda za a iya canza gwamnati shine ta hanyar zaɓe. Duk wata hanya wadda ta saba ma hanyar zaɓe, to mun yi tunda ita ba ma goyon bayanta. A ƙarƙashin wayannan ne muka nuna muhimmancin matakan da ita ECOWAS take ƙoƙarin ɗaukawa matsayinta na ƙungiya wadda kuma sauran ƙungiyoyi na duniya ke yarda da shi. Mun kawo batutuwa a ƙarƙashin wannan, a cikinsu har da nuna buƙatar in an ciza to a ringa hurawa. Misali yanke wuta da aka yi, mun kawo batun cewa akwai yarjejeniya na ƙasa da ƙasa wadda Najeriya take da shi tsakaninta da Niger, wadda kuma dole ne akwai buƙatar Najeriya ta mutunta wannan yarjejeniyar. Rashin mutunta wannan yarjejeniyar zai iya jawo sakamako wadda zai iya shafar zaman lafiyar yankin gaba ɗaya. Muka kuma kawo batun amfani da ƙarfi a yanayi inda akwai ƙasashe na duniya, misali ƙasar Amerika, ƙasar France, wayanda suke da dakarunsu a ƙasar Niger, zai iya shigo da wani yanayi wadda ba wai ƙarfin sojan da ita ECOWAS take amfani ta tunanin yi ba, a'a fahimtar da ake yi na cewa fa ita ƙungiyar ECOWAS ɗin ta zama misali karin hafshin ƙasashen duniya. To kasancewa akwai wayannan dakarun wayannan ƙasashen zai iya ƙara tunzura shi irin wannan yanayin. To wato takaice akwai buƙatar a yi takasantsan da shi wannan yunkuri da ake yi. Akwai sauran batutuwa da muka yi na yiwuwar in aka yi amfani da ƙarfi zai iya ƙara ta'azzara yankin a cikin wani yanayi na rashin tsaro da kuma buɗe fage na ƙungiyoyi masu zaman kansu har da na addini ko wayanda suke ikirarin jihadi, su yi amfani da gibin da za a samu su ƙara bunƙasa ayyukan da suke a shi wannan yankin. Sai kuma muka kawo batun matsaloli na dangane da yanayi na 'yan gudun hijira da sauransu da kuma rarrashi wadda shi barin irin wannan hali wanda ake ciki na takunkumi da kuma shi kanshi yiwuwa amfani da ƙarfi zai iya ta'azzara yankin a ciki. A takaice dai muna nuna bukatar na a yi amfani da hanya na diplomasiya wadda muka rarraba biyu, wato hanyar na ita gwamnati da kuma hanyar wato wanda ba cikin gwamnati suke ba. A karkashin wannan muka kawo batun cewa akwai sarakuna, akwai yan kasuwa, akwai gasunan dai waɗanda suna da fada'aji kuma suna da hanyoyi wanda za su iya kawo yanayi wanda zai rage irin fage wanda ake ciki yanzu na kusan kowane gefe na kallon gaba mai juna. A karkashin wannan mun kawo bukatar da shawarar a rage amfani da karma, amfani da karfi don a ba mu diplomasiya shi wannan din da muka ambata na farge na farko da kuma na biyu dama a cimma burin da ake son a cimma. Mun kuma kawo batun cewa gwamnati ta inganta goyon baya da za ta ba mu waɗannan muka ambata cewa ba ƴan gwamnati bane amma suna da fada'a gida su iya tunkarin waɗannan mutane waɗanda suke jiwon da suka yi juyin mulki a Niger kuma za a iya cimma burin da ake son a cimma. Sai kuma muka kawo bukatar cewa ita gwamnati ta yi amfani da kafafi na yaɗa labarai, abinda ake cewa strategic communication, don cimma burin da kuma samun goyon baya a ga 'yan ƙasa da kuma tabbatar da cewa ita kanta kungiyar ECOWAS ta yi amfani da shi wannan strategic communication ɗin don ta samu goyon bayan kowane ɗan ƙasa wanda yake wannan yankin kuma burin take son ta cimma. Yanayin yadda aka bari yanzu wanda kusan ana fahimtar cewa Najeriya ce take son ta kai ma Niger hari, ba wai misali yunkuri bane wanda ECOWAS ta yi ba, kuma wai saboda yunkurin da su sojojin suka yi ba na birinta suka yi da kundin tsarin dokar ƙasa na Niger da kuma duk wani yanayi da ko kuma shi inganci na tsari wanda ake da shi a ƙarƙashin shi kungiyar ECOWAS da kungiyar African Union da kuma kungiyar majalisar da kuma majalisar ɗinkin duniya. To ya kamata a yi amfani da strategic communication, wato hanya na yaɗa labarai ta yadda za a samu goyon bayan 'yan ƙasa, sai kuma tabbatar da cewa burin da ake son a cimma shi ne a mayar da tsari na mulki na 'yan ƙasa wato na demokrasiya a ƙasar Nijar.
Dr. Kabiru Adamu. Tuni kuma wasu gungun 'yan Najeriya da ƙungiyoyin masu zaman kansu suka shigar da ƙungiyar ECOWAS ƙara a gaban kotu domin fargaban da suka yi cewar ECOWAS za ta ɗau matakin ƙarfin soji a kan Nijar.
Using force to change government, you talk about a constitutional change of government. When we are using force,
Profesa Bola Akinterinwa da ke zama tsohon Director General na Cibiyar Nazarin Al'amuran Ƙasa da Ƙasa ta Najeriya kenan ke cewar amfani da ƙarfin soji don sauya gwamnati. In kana magana ne akan canza gwamnati ba bisa ka'ida ba, amma yanzu suna son amfani da ƙarfin soji don sauya gwamnatin mulkin soji a ƙasar Nijar. Matsalar anan shi ne, gwamnatin Nijar ta soja ce da ake son canzawa, ai talakawa na goyon bayanta. To yanzu in za a je don sauya ta, muradin wane ne ake son karewa? Kaga wannan tufka da warwara kenan. Kasar Najeriya fa ba ta goyon bayan mamaya a tun shekarar 1966, lokacin da ta fara aikewa da dakarun haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Congo. In ka duba rundunar ECOWAS ta 1 da ta 2 da suka yi aiki a Liberia da Sierra Leone, mu aikin sasantawa ko shiga tsakani muka yi, Najeriya ba ta taɓa tsirar a mamaye ko kuma a kai hari a wata ƙasa ba. Prime Minister Najeriya na farko Sir Abubakar Tafawa Balewa shi fara ayyanawa ƙarar cewar Najeriya ba za ta taɓa kai hari ko mamaye a wata ƙasa ba.
That we will not have any territorial ambition, that we will not aggress, that we will not do anything.
Zaman tsohon Director General na Cibiyar Nazarin Al'amuran Ƙasa da Ƙasa ta Najeriya, Farfesa Bola Akinterewa. Tuni dai su Farfesa Bola Akinterewa suka nufi kotun ECOWAS don jan burke ga kungiyar ECOWAS bisa matsayinta na cewar za ma ta yi amfani da karfin soji in ta kama domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya a kasar Nijar. Na tambayi wani dan gwagwarmaya kuma lauyan tsarin mulki da ke kare haƙƙin bil'adama a Barista Yakubu Sale Bawa, shin ko menene matsayin wannan ƙarar da aka kai ECOWAS bisa doron kundin tsarin mulkin na ECOWAS?
Wannan kungiya da ta kai to ECOWAS state kotu suna da dama su haka. Gaskiya ita ce waɗansu daga cikinmu mun fara zantawa mun so mu ɗauki wannan matakin, don haka hakan da suka yi yana da kyau ƙwarai matuƙa. Abin da ya kamata mu duba shi ne da akwai doka wadda muke kira African Charter on Human and People's Rights, wadda yake doka ce wadda ta shafi dukkan wata ƙasa da take ƙarƙashin ECOWAS. abinda wannan doka take magana cewa bai kamata amfani da karfin soja a tsangumi wata daga cikin ƙasa da take yankin Afirka ta Yamma ba, wato a turance ba a amfani da aggression, a nemi karfi a tirsasa, domin yin haka zai kawo matsala kuma zai ji wa mutanen da suke a wannan ƙasa, kuma ya take kuma ya danne ya karya haƙƙi da suke da shi na damar da suke da ita na matsayinsu na 'yan adam. Abin dubawa ke domin sashe na 1, 5, 16, 17, 21, 22, 4 na wannan doka da na riga na ambata, wato African Charter on Human and People's Rights, ta ba su dama da su yi haka. Gargashin wannan sashe za su iya zuwa su kawo su fuskanci kotu su nuna cewa matakin da ECOWAS suke su dauka a kasar Niger ya saba ma wannan doka, don haka kada haka. Na biyu, abin dubawa shi ne lokacai ko kuma shekaru da baya da suka wuce, kamar yakin da muke a Sierra Leone, dole ne a kowane lokaci da kuma yanayin da muka samu kanmu, dole mu tsaya mai duba, mai amfani da basira da tunani. Da an yi haka, amma a wannan kasar Niger yin hakan zai zama da matsala, kuma ba zai zama da taimako ba. Abin da za mu duba shi ne su kansu kasar Niger din suna jin daɗin jin mulkin da murna suke yi, kuma sun yi na'am da shi. So don haka a zo a nemi shiga da ƙarfin soja domin a maida wannan tsohon shugaban ƙasa zai zama da matsala ƙwarai. So don haka a tunanina, kuma bisa ga yanda ne nazarin al'amura, ɗaukan mataki na soja da amfani da ƙarfin soja a daidai bindiga a yi aika-aika ko kuma a ce za a yaƙi domin a maida shi, da an yi lokacin da ba, amma abubuwa yanayi yakan canza, kuma yanzu yin hakan ba zai zama da tasiri ba.
Barista Yakubu Salebawa. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aikina Mahmud Ibrahim Kwari, Solomon Abu shi ne wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gai da Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na Daɗan Gari, shirin da gidan rediyo Nagarta muryar haɗakan jama'a da haɗin gwiwa da gidan rediyo muryar Amurka sashin Hausa ke kawo muku a lokaci irin wannan. To yau muna ɗauke muku da tarihin garin Rigacikun ne. Abokan aiki Hafsat Shehu Rigacikun da kuma Musa Adamu Gulbala suka hidiman yin hira da Alhaji Isaac Ibrahim Galadiman garin Rigacikun, wanda ya ɗauki gabaran bamu tarihin na garin Rigacikun ɗin. Kamar yadda za ku ji daga bakinsa,
ainihin asalin tarihin Rigacikun Fulani su suka kafa Rigacikun. Katsinawa ne Rumawa su ne suka taso daga Katsina. Lokacin da Allah ya kaddara za su tashi daga Katsina, rimayen Katsina Ruma, sun so ma zama a Kano, kamar da yanda iyaye suka ba mu tarihi. Farkon zamansu sun aika mai martaba sarkin Kano don gari guda ne suke tare, ba ƙaramin mutane ba ne, tawagansu gari guda ne, kamar jama'a suke da ilkin bi. Suka aika ma mai martaba sarkin Kano za su je ƙasan shi su kiwo. Suka je jaka da je shaida ma mai martaba sarkin Kano na wannan lokacin. Yadda ya dawo ya faɗi masa cewa ya yadda su shigo ƙasan shi su kiwo. Suna zaune lokacin a Katsina, ba su taso ba a Ruma, rimayen Katsina. Da suka samu wannan izini sai suka yi tawagan suka taso don su je ƙasan Kano su kiwo. to sun zauna shekaru a ƙasan Kano, kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a ƙasan Kano sai ba su zauna ba, har shi Abdullahi sarki Abdullahi yana faɗi min cewa su akwai ƴansu zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin Kano, ainihin cikin gidan sarkin Kano. To suna zaune zama suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga ƙasan Kano za su zo ƙasan Zazzau. To kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin Zazzau ƙasan Zazzau kenan nan cewa za su zo ƙasan shi su kiwo. Suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso daga ƙasan Kano suka yi masauki a kunkumi nan suka zauna a garin Zariya kunkumi. To sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi din nan, saboda a wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen baye kwari da baka din nan irin lokacin yaƙe dai irin na da. To suka yanke shawara za su samu wurin da su zauna su yi gari su zauna. Ana nan suka yanke shawara suka ce to Isiyaku shi ne mai wannan gidan, ana ce da shi Isiyaku kakana kenan, shi ya haifi mahaifina, kun gane. To shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku su uku shi ne na hudu shi ne jagoran tafiya suka naho nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi. To suna nan suka ya taho da shi wa'innan mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadan su ba lokacin rukukin daji ne ba wai kankanin daji ba, daji ne sosai ko mu a bakin wayan ma na baya na mun san akwai daji ba kankani ba. To yazo sai suka yi dace a nan gadan sobawa nan lokacin rafi ne ba wani gada ba tunda lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi tunda a lokacin muna mulkin turawa ne. Sun zo bayan sallan azhar kafin sallan asar ya ce samari ina za ku. To sai ya ce iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi. A lokacin nan suna da tawaga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a ba kankani ba, Fulani ne tantakarin filancin ne sosai ba wai filancin haka na sama-sama ba a filancin ne kawai. To shikenan ya ce to ku dakata ku yi haƙuri ga sallan ga al'asar ya gabato samu su yi jami'in sallan la'asar sannan su haye. Lokacin rafi ne wurin mai tsarki bai cike irin wannan da ƙasa haka ba. Sai ce suka dakata suka yi la'asar ya zo suka yi sallah la'asar. Ashe shi wannan mutum bawan Allah malami ne da suka gama sallan ya kwance gwadon shi ashe akwai Qur'ani a ciki. Sai ya buɗe Qur'anin wasu aya ya garanta abinan sai ya yi musu irin bugun hisabi ɗin nan. Ya ce to ku taho ku sa fuskanku kudu ku yi tafiya idan kun tsalla kun haye wannan rafi daga wannan rafi ku yi tafiya in kun tsallake za ku sake samun wata rafi a gabanku ku je ku sa fuskanku kudu ku yi tafiya. Shi ne suka zo suka samu wannan rafi na wajen gidan Alhaji Ibrahim Zailani wannan. To a lokacin nan dauji ne duka ba kowa ba mutane har nan ma ɗin ba mutane kun gane dauji ne suka haye wannan rafi. Ya ce in kun haye wannan rafi za ku sake sa fuskan kudu ku yi tafiya za ku tadda wata rafi kuma a gaba ita ne wannan rafi na wajen angon mahauta. Suka ce ya ce to ya gaya musu cewa to daga wannan tsakanin wannan rafi da wannan rafi za ku zauna za ku yi gari za ku zauna lafiya ba yaƙe-yaƙe ba fitintinu Allah zai kawo muku zaman lafiya a wannan wuri. Suka zo suka ga wannan rafi wannan kin ga ya zama rafuka uku kenan ko alhamdulillah shukran. To sai suka ga wurin da za su yi gari kamar yadda ya ba su shawara suka sali wannan gidan shi gidan Isiyaku kenan wannan. Suka sali wancan kuma gida shi ne gidan Ibrahim. Suka sali wancan gida shi ne gidan Abdulraziki wanda ke duka nasu ne na Fulani wanda suka abu nan, amma dai ukun nan shine suka sa suka yi alama don kar su kwace in suka taso suka wuta shi. Daga can suka je suka shaida musu, to ga abin da suka gani, ga kuma shawaran da suka ji, ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su, suka taho kuma ga shin abin suka aje ranan da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah kaddara za su yi gari, suka sai zama gari anan. Waɗansu a tawagan nasu, wani malami wani shehi shi sai ya nufi ɗan dume bai nufo nan ba, kanmu mun je gurin shi, to duka tushe ɗaya ne da wani kuma wanda suke shi zaune a cikin garin kunkumi nan, Allah ya zaman shi a ɗan dume. Shi kuma wannan ɗaya malami ne, shi kuma yana zaune a nan kunkumi, cikin garin kunkumi nan ya gani shi suka zauna a nan ya zauna. Sannan daga nan su wanda suka abunan suka taso sai suka yi rugajensu a can tsallake wajen dai NTI, tun daga nan hayin wannan rafi shine rugajensu shine har ya kama wajen NTI, duk rugajensu ne suka yi. Daga nan sai suka da bukokinsu duka da suka yi birjik yadda suka zauna, sai suka aika afaka. Afaka tsohon gari ne, babban gari ne, bare bare ne su ne da afaka, su suka kafa afaka mafi yawansu, kin gane? Wa'innan kuma su kuma Fulani ne, Allah ya kawo su wannan wuri, suka aika suna neman gudunmawa su taimake su wanda za su gina ganuwa a ganuwan gari. Suka ko ba su gudunmawan jama'a ɗirkin bi. Kafin ai haka aka zo aka sa tushen ginin da za a yi ganuwan rigacikun, sai aka ce suka zo sun haɗu wancan gudunmawa da suka zo bare bare, sun zo kawo musu ɗauki na gudunmawa, suka haɗu kuma da nasu jama'an nan aka nan da nan cikin ɗan lokaci aka gina ganuwa. Da aka zo farkon da za a sa tushen ganuwa, ba jagoran su shi kuma a lokacin nan shine Malam Ibrahim, shine mahaifin su Madaki, a su Abdullahi da Madaki da sauran, lokacin ba a natsa su sarauta ba kwata-kwata. Sai suka ce mashi shine zai asasa ginin ganuwa, yace a'a, yace shi ba zai so mu aikin nan ba tun daga na gaba da shi shine Abdulraziki. To yace a'a, shine zai asasa ginin. Suka ce a'a, sun ba shi ne saboda martaban da Allah ya ba shi, shi zai so mu asasa ginin nan. Daga nan dai har suka ciwo kanki ya yadda zai so ma ginin ganuwa. To aka kwaba ƙasa aka so mu ba shi laka a daidai kofar wajen masallacin nan da Husaini Jalo ya gina ga ta nan wannan. To nan ne ainihin kofan arewa, ta nan aka asasa ainihin asalin ginin ganuwan rigaciku. Da aka gama aikin ganuwa ɗin aka yi kofofi hudu, da kofan gabas, da kofan kudu, da kofan arewa, da kofan yamma, kin gane? To an samu suka zo kuma kowanne aka kama yinda zai za a yi gidaje, da suna rugaje ne duka su biyonsu, kowanne suna da hiyar rugansu suna zaune. To kowanne aka zo kama ginin gidaje suka zauna.
Kaɗan daga cikin tarihin garin Rigacikun kenan da kuke ji daga bakin Alhaji Isaac Ibrahim Galadima Rigacikun kashi na farko. A kashi na biyu da zai biyo bayan wannan shirin za ku ji yadda garin Rigacikun ta haɓaka har ta zama gari da ke ɗaya daga cikin wanda yake jingine da garin Kaduna, wanda ya samu wannan dogon tarihi da kuma alfarma na samun wannan bayani da muka yi daga bakin Alhaji Isaac Ibrahim Galadima Rigacikun. Wadiya ta musamman ga Hafsat Shehu Rigacikun da Musa Adamu Gulbala, wakilan gidan rediyo na Gatta, da suka je suka hira da shi Galadima domin samun wannan cikakken bayani na tarihin Rigacikun daga gare shi. A madadinsu da kuma sashin Hausa na gidan rediyo na Gatta muryar harkan jama'a, da kuma haɗin gwiwa da sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka, Nasiru Yakubu Binnar ke muku fatan alkhairi, mu kasance lafiya.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.